بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 26 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 1 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 7 a cikin wannan littafi na Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya, wallafar Al-Sheikh Salih ibn Abdullah Al-Assaf, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A wannan majalisi namu mai albarka a nan gidan Prime Minister Sir Abubakar Tafawa Balewa, Allah ta'ala ya mishi rahama, dake a wannan unguwa ta kofar ran a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na baya, idan ba mu manta ba, mun tsaya kan hadisi na 8, haka ne ko? Mun tsaya kan hadisi na 8, hadisin Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, ta yi mana bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata mata ta tambaye shi game da yadda za ta yi wanka in ta gama al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ki nemo wato auduga wanda aka shafa masa almisti, ki yi tsarki da shi. Abinda ake nufi shine ki bibi duk inda jinin ya taba, ki wanke shi, ki goge shi da wannan auduga mai almisti, sannan kuma sai ki wanka. Wannan kuma mun yi bayani akan cewa wannan aikata haka din mustahabi ne in hakan ya samu. Idan kuma hakan bai samu ba, ba a samu almiskin ba ko ba a samu audugar ba, sai amfani da abin da ya samu. Za mu tashi kan hadisi na 9 insha Allah ta'ala. Za mu tashi akan hadisi na 9. Allah cikin ikonsa ya sa mun ɗebi kusan sati 3 ba mu yi karatu ba, saboda wasu abubuwa lima da suka sha kaina wanda babu yanda na iya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa hakan ya zama shine mafi alkhairi a gare mu. Za mu tashi kan hadisi na 9. Malam yace an mu'azata radiyallahu anha anna imra'atan qalat li Aisha radiyallahu anha atajzi ihdana salataha idha dhahrat faqalat ahruriyatun ant كنا نحير مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. An karbo daga sahabiya Mu'adha, Allah ya kara mata yadda, take cewa anna imra'atan, cewa wata mata, qalat li Aisha, wata mata ta ce ma wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Nana Aisha, Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda, ta tambaye ta, take ce da ita atajizi ihdana salataha idha tahurat, shin idan ɗayan mu tayi tsarki daga al'ada to za ta biya sallanta da ake binta. Idan mace tayi al'ada sai tayi tsarki, shin sallolin da bata yi ba a lokacin da ake binta al'ada, a lokacin da take al'ada za ta biya? Tunda in ba ku manta ba, mun karanta da ku a baya akan cewa in mace tana al'ada haramun ne tayi sallah, haramun ne tayi azumi, amma za ta biya azumi. Amma mun karanta cewa sallah fa ba za ta biya ba. Da haka faqalat, sai Nana Aisha take ce da ita, a haruriyatun anti, shin ke ba haruriya ce? Kunna nahidu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fala ya'muruna bihi, mun kasance muna yin al'ada tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umaltar mu da mu biya sallah ba in mun yi tsarki. Aw qalat fana fala naf'aluhu, ko kuma tace ba ma aikata hakan. Muttafaqun alaihi. To wannan hadisin an karbo daga Mu'adha. Mu'adha sahabiya ce ta mace, daga jin sunan za ku iya fahimtar cewa mace ce. Mu'adhu namiji kenan, Mu'adhatu mace kenan. To an karbo daga wannan sahabiya Mu'adha, wacce take ita ce a baiwa ce da ga Abdullahi bin Ubay bin Salul. Abdullahi bin Ubay bin Salul sayyidul munafiqina kenan, shugaban munafikai. To wannan baiwa ce a gare shi. Abdullahi bin Ubay bin Salul ya kasance yana dukanta, yana tilasta mata akan cewa ta dinga ya maida ita ta zama kayan kasuwanci, bi ma'ana ya dinga bada ita ga wasu manyan mutane suna kwanciya da ita, shi kuma yana samun kuɗi. Da haka ta buga Abdullahi bin Ubay bin Salul yake daina wannan abun. Don haka Allah madaukakin sarki ya saukar da aya, ma wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradal hayati dunya. Allah madaukakin sarki yana cewa wala tukrihu fatayatikum alal bigha, kar ku tilasta ma wato kuyanginku, ku tilasta musu su je su yi zina, su je su yi badala. In aradna tahassunan, idan su suna so su kame, to ku kuma kar ku tilasta musu. Litabtagu aradal hayati dunya, saboda ku samu wani abu, ku nemi wani abu na kuɗi a rayuwar duniya. Da haka Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya hana haka. Da haka ƙarshe hakan bai yiwu ba a Abdullahi bin Ubay bin Salul bai daina yi mata wannan mummunan aikin da yake mata ba. Ƙarshe aka samu wani daga cikin sahabbai ya saye ta kuma ya yanta ta. Da haka ta zama cikakkiyar mai yanci. Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda. Ita ce Mu'adhatu bintu Abdullah, ana mata alkunya da Ummu Sahba Al-Adawiyya. Allah ya ƙara mata yadda. Da haka ta ce, ina tare da Nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ga wata mata ta zo, sai ta ce da ita, atajizi ihdana salataha idha tahurat, shin idan ɗayanmu wato idan ɗaya daga cikinmu ta yi tsarki, sallolin da ake binta bashi za ta biya? Sai Aisha faqalat, sai Aisha ta ce, a haruriyatun anti, shin ke ba haruriya ce? Ba haruriya ce ke? Ba haruriya, wato kalman haruriyuna yana da bambanci da kalman alhawariyuna da muka sani. Kalmar alhawariyuna su ne ‘yan ko a mutun annabawa, ‘yan ko a rayu ko a mutu. Shi ne Allah ya fara da kan Annabi Isa, ya ayyuhal ladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah. Wannan su ne alhawariyuna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, li kulli nabiyyin hawari wa hawariya Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kowane annabi yana da hawariyawa, su ne ‘yan ko a rayu ko a mutu. In dai akan tabbatar da tsarin annabta ne, to za su ba da rayukansu ko a rayu ko a mutu. sai ce to ni dan ko a rayu ko a mutu na shine Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda to su kuma waɗannan ana kiran su da haruriya haruriya wani bangare ne daga cikin batattun mutane da ake kiran su da al-Khawarij al-Khawarij su ne waɗanda suka fara nuna fito na fito da shugabanni a tarihin musulunci wannan su ake kira da al-Khawarij daga kalmar al-Khuruj ne fita kenan fito na fito su zare takobi akan shugabanni to wannan su ne farko su ne Khawarijawa saboda haka to wannan al-Haruriyuna wani bangare ne daga cikin waɗannan a Khawarijawa wanda malaman tarihi suka ce an kira su da al-Haruriyuna ne saboda sun faro ne daga wani gari da ake kiran shi da Harura Harura to Haruriyuna jingina su ne aka yi nisbatan ne ila hadal balad an jingina su ne zuwa ga wannan garin na Harura saboda haka kamar yadda za mu ga ko sunan malamai ne ko sunayen sahabbai ana jingina zuwa garin su a ce Salmanul Farisi a ce Abu Huraira Abdurrahman ibn ibni Saqr ad-Dawsi a jingina shi zuwa ga garin su Daws a ce Al-Qurashi Baqurayshi a ce Ibn Taymiyyah Al-Harrani ad-Dimashqi haka nan to wannan shine sa aka jingina su zuwa ga wannan garin sai a kira shi da a kira su da Al-Haruriyuna a jingina zuwa ga wannan gari na Al-Harura to waɗannan su ne mutane na farko da suka fara inkarin shugabancin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an su ne suka fara inkarin shugabancinsa kuma a daga ƙarshe suka tashi a karan farko suka shiga cikin kabila ko kuma tawagan da suke yakar wato suna ƙarƙashin kabila wato tawagar Sayyidina Ali suna yaki da shi daga ƙarshe kuma suka koma ɗaya bangaren kuma suka yaki Sayyidina Ali haka sun yaki tare da shi daga baya kuma suka koma suka ci gaba da yakar Sayyidina Ali suka kafulta musulmai kuma suka halatta jinin musulmai sannan ana kiran su da An-Nahrawan An-Nahrawan saboda Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yake su a cikin wannan gari na An-Nahrawan wanda har Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa waɗannan mutane su ne mafi sharrin halittan da Allah ya yi a bayan ƙasa wani bangare daga cikin bangare na Khawarijawa saboda haka to wannan matal sai ta zo ta tambayi a Nana Aisha radiyallahu ta'ala anhu take ce da ita shin idan ɗayan mu tayi tsarki za ta biya sallan da ake binta sai Aisha ta ce mata ke ba haruriya ce sai malamai suka ce saboda yana daga cikin al'adarsu yana daga cikin kabilansu yana daga cikin wato mummunan al'adarsu shine suna cewa idan mace tayi al'ada to za ta biya sallah saboda suna kiyaste shari'a da hankalinsu suna ganin cewa in an ce ta biya azumi azumin da matsayinsa da girmansa bai kai sallah ba to min babi aula kuma a ce ta biya sallah saboda ai sallah shine ginshikin addini idan babu sallah ba addini saboda haka sai suka yi wannan kiyasin da hankali addinin musulunci kuma ba a kiyasi da hankali ana kiyasi ne a kawo wato alqur'ani da sunna da ijma'i na malamai sai kuma kiyasi da ijma'in ka'ida kuma sune in ba su saba ma qur'ani da sunna ba idan sun saba ma qur'ani da sunna sai ajje musu sai ajje ijma'in ko ajje kiyasin su saboda haka alqur'ani da sunna sune a gaba daka alqur'ani yazo yayi bayani akan al'ada sunna tayi bayani akan cewa duk wacce take al'ada in ta yi tsarki daga al'adanta sallah an dauke mata ba za ta biya sallah ba saboda haka shi yasa waɗannan mutane aka tambayi Mus'ab ibn Umair yace na tambayi mahaifina game da fadin Allah ta'ala da yace qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa Allah ya tabbatar da cewa Allah ya ce ka tambaye su shin kuna so in ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asaran ayyuka waɗanda suka fi kowa tabewa sune waɗanda ayyukan suka lalace tun anan duniya amma su a tunanin su gani suke kamar aiki na gari suke Allah kuma ya tabbatar da cewa makomar su ita ce wuta da haka yace na tambayi mahaifina nace suwaye al-akhsaruna a'malan a wannan ayan sai yace humul haruriya sune al-haruriya sai yace a'a la humul yahud sune ma yahudawa yace saboda su yahudawa sun ƙaryata wato ainifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine manzon da Allah ya aiko ba ko kuma yace ko kuma kace al-akhsaruna a'malan sune an-nasara saboda su an-nasara sun ƙaryata aljanna suka ce ba wani abu aljanna in ma akwai aljannan to la ba'ama fiha wala sharaba babu abinci ba abin sha a gidan aljanna to ai babu aljannan kenan duk rayuwar da aka ce ba ci ba sha babu rayuwar kenan ai da aka sai yace su kuma haruriya za su shigo cikin nan saboda suna warware alƙawarin Allah bayan sun kulle alƙawari sun yi mubaya'a ma sayyiduna Ali akan cewa za su taya shi yakar waɗanda ba musulmai ba daga baya suka zo suka kafilta sayyiduna Ali kuma suka yake shi suka ci gaba da kashe musulmai saboda haka sai aka koma malamai suna kiran su da sune alfasiqina alfasiquna kuma Allah ya tabbatar da cewa ma yudillu bihi illa alfasiqin alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqdauna ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasidun wannan maganar Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo a cikin Fathul Bari wanda ya sharhi Sahih Bukhari kitabu tafsiril Quran suratul Kahf babu qaulillahi ta'ala qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala saboda haka waɗannan sune haruriya to shi yasa da aka tada wannan matan ta yi ma Aisha tambaya sai ta ce da ita ke ba haruriya ce kenan idan ita ba haruriya ce ta ma riga ta san cewa abinda ta zo yi shine tana so ta tabbatar da aqidanta da haka a wata riwayar sai ta ce a lastu bi haruriyatin innama ana as'al ta ce ni ba haruriya bace abinda nazo yi shine nazo tambaya ne kawai da haka ni tambaya nazo yi Allah kuma ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku tambayi waɗanda suka sani da haka sai ta ce mun kasance muna yin al'ada a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi baya umartan mu ko kuma ta ce ba mu aikata haka kenan anan za mu fahimci cewa duk wani abin da sahabbai suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah bai saukar da wahayi a Qur'ani ko sunna ya hana su ba to wannan abun ya zama addini wannan abun ya zama addini shi sa abubuwa da yawa in an tambayi sahabbai me hukuncin kaza ya ce muna yi a zamanin annabi annabi bai hana mu ba saboda inda abun ba daidai bane Allah ya san gaibu ya kuma san abin da suke a boye koda sun bayyana koda ba su bayyana ba Allah ya sani to in ya zama Allah bai saukar da wahayi ya hana ba tare da cewa ya san cewa suna yi kenan wannan abun ya zama me wannan abun ya zama addini kenan shi yasa sai ta ce auqalat fala naf'alu sai ta ce ba ma aikatawa idan sun aikata Allah bai hana ba to ya zama addini in ba su aikata ba kuma Allah bai ce ayi ba to ya zama ba addini ba kenan ya zama ba addini ba kenan wannan ita ce ka'idar saboda haka ta ce ba ma yi kenan ya zama biyan sallah ga macen da ta yi tsarki daga al'ada ba addini ba ne babu shi a cikin shari'a walaysa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina madhkuri duk wani abun da ke cikin addini in dai ba ambace shi a shari'a ba to babu shi kenan ba shar'anta shi ba kenan saboda haka ba za a aikata shi ba da haka wannan yasa malamai sun gaya mana cewa sunna ana samun ta hanyoyi guda uku ko ta zama sunna fi'iliya ko sunna qauliya ko sunna taqririyya ko ya zama sunna qauliya annabi ya ce ayi to wannan sunna ce qauliya kenan ko sunna fi'iliya annabi ya aikata wannan ta zama sunna fi'iliya ko kuma sunna taqririyya annabi ayi a zamanin sa ko a gaban sa bai hana ba ya tabbatar da haka kenan to wannan ta zama sunna taqririyya saboda haka wannan sannan wannan yana nuna mana kuma a addini abinda ake shine at-tawakkuf tsayawa ake yi in za a yi addini. Ba a cewa bari mu kirkiro, ba a kirkira addini. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Addini ba a kirkira, bi kawai ake yi. Ba a kirkira. Shi yasa ta ce annabi bai umarce mu ba kenan, tunda annabi bai umarce mu ba, ba za mu yi ba. Annabi bai umarce mu ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wannan hadisin mun karanta shi da ku a cikin arba'un an-nawawiyya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa wanda ya kirkiri wani abu a cikin addini ya kawo shi sabo wanda Allah bai ce ayi ba, annabi bai san da shi ba, to Allah ya mayar masa. Allah ya mayar masa. Saboda haka ba za ki ce ai ni mai zafin ibada bane, bana son wasa da sallah. Saboda haka du sallan nan da na sha bashin su lokacin da yake al'ada, ina yin tsarki sai na biya su saboda tsabaragen son sallah. To sai a ce miki wannan kin zo da sabuwar bid'a. Wannan kin zo da bid'a. Bid'a kuma tana jawo Allah ya ma mutum azaba. Allah ya sa mu dace. Sannan kuma abin da ya kamata mu gane shine, in ka ji an ce mutum ya yi bid'a, to fa bid'an nan tana zuwa masa ne ta hanyar aikin ibada. Ta wajen aikin baɗala ai bid'a ba za ta zo ba. Bid'a ba za ta zo ba. Yanzu ba za a zo a ce wa mai zina a ce masa ga kalan zinan bid'a nan ba. Saboda ita tuntunin zinan mece ce? Haramun ce. Ba za a zo a ce ma mai sata a ce mai ga satan sunna ga satan bid'a ba, saboda babu ita. Saboda haka in ka ji an ce mutum zai yi bid'a, to kar ku ɗauka cewa bid'an tana shigowa ne a mummunan hanya. A'a, bid'an tana shigowa ne ta hanyar aikin alheri. Yana daga cikin hanyar da tarko na shaidan shine, na farko yana sa mutum yayi shirka. In ya ga shirka ba za ta sabo ba, to sai ya sa shi yayi bid'a. In ya ga bid'a ba za ta sabo, sai ya kai shi zuwa ga sabo. Saboda haka a wajen shaidan mutum yayi bid'a ya fi son wannan sama da yayi sabo. Ya ganki kina sallolin bid'a, zikirorin bid'a da komai na bid'a, ya fi masa sauki sama da ya ganki a bayan gari, ya fi masa kyau. Menene? Saboda duk wanda ya take bayan gari yanzu ta san a ranta cewa aikin banza take yi. Mai yiwuwa an mata wa'azi za ta iya fahimta ta gyara. Amma wacce ta shiga bid'a take bid'a, to abin da take ji ma ranta cewa wannan bid'a ma hanyar son manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Tana ji ma ranta cewa wata hanya ce ta samun lada. Saboda haka aka ce ta bari, takan iya ji ma ranta wata hanya ce ta isa zuwa ga Allah ake so a toshe mata. Saboda haka kun ga rabuwa da bid'a zai yi wahala. Zai yi wahala. Sannan kuma bayan nan gashi mutum yana yin abinda Allah bai sa shi ba, ya kuma ƙara da yima Allah da manzo ƙarya. Yana ji ma ransa cewa wannan shine ma kadai hanyar nuna so ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ka raba mu da bid'a. Muttafaqun alaih. Al-hadithul ashir, hadisi na goma. An Samurata ibn Jundub radiyallahu an anna imra'atan matat fi batni fa salla 'alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qama wasabaha. An karbo daga sahabi Samura ibn Jundub, Allah ya kara mishi yadda, yace anna imra'atan matat fi batni, wata mata ta mutu fi batnin saboda ciki, fa salla alaiha annabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, sai yayi mata sallah, fa qama wasabaha, sai ya tsaya a tsakiyanta. Wannan hadisin rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisin yana karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallah ma wannan matan da ta mutu saboda ciki. Abu na farko shine, duk mace da ta mutu sanadiyar haihuwa ta zama ajalinta, to wannan mutuwar tana zama mata mutuwar shahada. Duk wanda ya mutu saboda ciwon ciki ya zama shine ajalinsa, to wannan ciwon cikin yana zama masa mutuwa ce ta shahada. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi yace ash-shuhada u khamsatun yace shahidai waɗanda suke da falala ta shahada guda biyar ne na farko yace shine a al-mabdun wanda ya mutu a ciwon ciki al-mabdun min kalimatil batn wanda ya zama ciwon ciki ita ne ta zama silan mutuwansa ko ciwon ciki ko kuma ciki na haihuwa ko kuma ta mutu saboda cikin ko ta mutu bayan haihuwa saboda ya zo a cikin wani hadisi yace matat fi nifasiha ta mutu a lokacin tana cikin jinin haihuwa saboda haka koda kuwa ta gama haihuwar kuma ya zama dai wannan haihuwar ita ce silan mutuwanta to wannan tana samun mutuwan shahada sai ce wal mabuun da wanda ya mutu a annoba annoba ita ce ta zama silan mutuwansa ka'ida ita ce in mutum na cikin gari sai annoba ta tashi to baya fita daga garin ya koma wani gari wanda yake wani gari kuma bayi dawowa wannan ita ce ka'idar musulunci sayyidina umar radiyallahu an yayi tafiya ya bar garin madina a lokacin yana khalifa sai wata annoba ta tashi a cikin garin madina yayi yunkurin zai dawo sai ya gaya masa ai akwai annoba ta tashi a garin madina sai ya fasa dawowa sai suka ce masa kana guduwa makaddaran Allah ne sai ya ce muna guduwa makaddaran Allah ne zuwa ga wata kaddaran Allah ne wannan annoban da ta tashi a cikin gari kaddaran Allah ce ta sa ni kuma in zauna a nan lafiya ta lau annoban ba ta kama ni ba ita ma kaddaran Allah ce saboda haka wannan ba ta mukama wannan ba ta mu'araba da wannan wannan ba ta cin karo da wannan saboda haka wanda yayi mutuwa ta shahada a yayi mutu a annoba yana samun daraja ta mutuwan shahada sai ce wa sahibul hadam akwai wanda gini ya fado masa ya mutu yana samun daraja ta shahada sai ce wal gharik da wanda ya mutu a ruwa ruwa ya ci karfinsa to yana samun darajar shahada sai ce kuma washahidu fi sabilillah da kuma a wanda ya mutu yayi shahada a wajen daukaka addinin Allah to yana samun daraja ta shahada wannan da mutuwa wajen daukaka addinin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana wane ne in yaje yaki za a ce wannan yakin nashi ya tafi ne wajen daukaka addinin Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce da shi ar-rajulu yuqatilu shaja'a wal rajulu yuqatilu hamiya ayyuhuma fi sabilillah aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi da mutumin da yaje yaki saboda ya nuna shi jarumi ne da wanda yaje yaki saboda kare kabilanci a cikin su wane ne yake fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yaje yaki dalilin zuwan sa yaki shine saboda kalmar Allah addinin Allah ya zama ya daukaka to wannan shine yake fi sabilillah amma wanda bai samu wannan ba wanda kuma ba haka ne ya kai shi ba to wannan ba fi sabilillah bane saboda haka wanda yaje yaki yaje ne dan daga kalmar Allah to shi in ya mutu to yayi mutuwa fi sabilillah kuma ya samu daraja ta shahada kuma daraja ce mai girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa shahidi yana da wasu darajoji masu tarin yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce li shahidi inda Allah sittu khisali duk wani shahidi wanda ya samu darajar shahada to yana da wasu manya-manyan darajoji guda shida a wajen Allah akwai wasu darajoji guda shida da zai samu a wajen Allah madaukakin sarki saboda yayi mutuwa ya samu mutuwa irin ta shahada sai ya ce na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce na farko shine duk wanda ya mutu yayi mutuwa ta shahada yughfaru lahu inda awwali qadratin min damihi lokacin da dugon farko na jininsa ya diga to an yafe masa duk abin da ya aikata na zunubai Allah ya yafe mishi ko menene lokacin da mutuwar ta zo masa bugun farko da mutuwan za ta zo mar to Allah ya yafe mishi laifuffukan sa da ya aikata baki daya sai ya ce wa annahu la yasiluhu al-fattanu fil qabr masu tambayan kabari ba za su zo zuwa gare shi ba an yafe mai tambayan kabari Allah ya yafe mishi tambayan kabari wa annahu yuksa tajal waqar sannan za a sanya mishi kambu na sarauta da girma da matsayi a gidan aljanna wa annahu yunzalu fi manazilin nabiyyin sannan Allah madaukakin sarki zai wato ajiye shi a masaukin da yake kusa da annabawa zai zama yana kusa da annabawan Allah saboda kowa alqur'ani Allah ya hada shahide da annabawa aya daya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يهدى النبوة والصديقين الشهداء وجدا سيتي ويشفع في سبعين من أهل بيته يتي الله كما زي باشي تيتم متن سبعين أتشكين دنجنسا الله زي تي أباشي تيتو أباشي دامن يتيتم متن سبعين أتشكين دنجنسا سبوداكا waɗannan darajoji ne ga duk wanda ya samu shahada yake samun su sai dai bambancin shine shi wanda ya mutu wajen yaki to ka'idar ita ce ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah haka ake binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi ranar alkiyama al-launu launu dam wa rihu rihul misk yadda aka sare shi jinin yake jaja su haka zai tashi ranar alkiyama duk dade wanda yayi in ya farka kuma ya taso daga kabari madadin ajijini na karni irin jinin da aka irin yadda aka saba jinin na karni sai aje yana kamshin almiski amma duk wanda ya samu wata shahada bayan wannan to za a mar wanka kuma za a yi masa sallah kafin a binne shi a cikin kabari saboda haka wannan matar da ta rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yayi mata sallah da yayi mata sallah sai ya ce faqama wa sabaha sai ya tsaya a tsakiyanta to ka'ida ta sallar janaza ita ce idan namiji ne za a yi masalla to ana tsayuwa a ina ana tsayuwa ne a saitin kansa haliman zai tsaya ne a saitin kansa idan kuma mace ce za a yi mata janaza to ana tsayuwa ne a tsakiyanta malamai kuma suka ce hikimar hakan ita ce saboda musulunci ya nuna ma mace cewa har bayan ta riga ta mutu musulunci har yanzu yana kula da duk abin da yake na tsareicinta ba ce liman ya tsaya akan kanta ba saboda me yiwa wani abu na jikinta yana iya bayyana sai aka ce ya tsaya a tsakiyanta sannan daga muhimmancin haka kuma shine in ya tsaya a tsakiyanta to ya toshe ma yan baya ba za su dinga ganinta ba sabani in ya tsaya akan ta ana ganta daga tacin ana ganta daga tacin bangare saboda haka wannan hikima ce ta musulunci daga wannan ya tabbatar mana da cewa musulunci yana kula yana bada kariya ga mace a halin tana raye da kuma yanayin bayan ta mutu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tashi ma wannan matan sallah sai ya tsaya a tsakiyanta wannan yana karantar da mu wannan ladabi cewa idan mace za a yi mata sallah ta jana'iza abinda ake so ga liman shine limamin zai tsaya a tsakiyanta sauran ma mu kuma za su tsaya daga bayan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace to za mu tsaya akan wannan hadisin insha Allah ta'ala saboda yanayi na lokaci na san cewa saboda satukan da muka dauka ba mu yi karatu ba shi yasa da yawa ba su samu halatta ba saboda haka wanda suka zo sai su sanar musu da cewa mun koma karatu insha Allah ta'ala sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu fara darasi karfe 9 insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi to Allah ya biya miki bukatun ki da alkhairi Allah ya tsare ku daga dukkanin sharri da dukkan ku baki daya Allah ya mana albarka baki daya abinda muke nema na alkhairi a wajen Allah Allah ya biya mana abinda muke nema na sharri kuma ko yake tinkadan mu na sharri da bamu sani ba Allah ya tsare mu wanda muka sani ma ba za mu iya da shi ba Allah ya iya mana da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين.